وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، منا جدد غوديا ده الله سبحانه وتعالى يكون سافيا من البركة سافيا من الصبر يوم نقوم الشباب يجوزهم المحرم هجرانا بشكرة دبول اليهدو كأربعين دقوقي كده ميلادية يوم نقوم شاديو كواتن بقوي شكرة دبول بيو دا أشرين دبيا من داولين شيء قبل كراتوان لتاكمي البركة الأخيرة الوسطية نشيق الإسلام ابن تيمية من أفاتا الله مركون سركي يغافر تامسا كده يوم سنة دي وانسان زمان دموكي mun karanto waɗannan ayoyi masu albarka waɗanda suke tabbatar da sifata ma'iyya da Allah subhanahu wata'ala. Ma'iyya kamar yadda muka ce wato kasantuwan Allah yana tare da bayansa. Mun yi bayani akan kasantuwan Allah tare da bayansa ya kasu kashi biyu. Akwai kasantuwan Allah tare da bayi ga magari wanda ya haɗa da musulmi da kafirai da mutanen kirki da mutanen banza duk Allah yana tare da su. Amma menene ma'anar tare a wannan gaban? Shine ilimin Allah ya kewaye su, kudurar Allah ta mamaye su, jin Allah da ganin Allah da mulkin Allah duk yana kansu. Wannan ana kiranta ma'iyya amma gama garin ma'iyya, wato kasancewan Allah yana tare da bayinsa gama garinsu. Muka ce wannan ba ta nuni akan wata daraja ga wani daga cikin bayi, saboda sifa ce daga cikin sifofin rububiyyar Allah. Aikin Allah ne, cancantan Allah ne a ce ya kewaye bayinsa da ilimi, yana jin zantuttukansu, yana ganin aikace-aikacensu, kuma ikon shi na tabbata a cikinsu. Amma akwai kuma ma'iyya haswa, keɓantacciyar ma'iyya, wato Allah yana tare da waɗansu zaɓaɓɓun bayi. Wannan kuma daraja ce, wanda abin da wannan ke nufi shi ne Allah yana tare da su, zai taimake su, zai ƙarfafe su, zai kuma ba su kariya. Domin dai karanta waɗannan ayoyi mun kuma yi bayani a kansu. To yau inda za mu tashi shi ne ayoyin da malam ya kawo don tabbatar da sifa ta magana ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sifar magana sifa ce ta aikin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yakan yi magana a lokacin da ya ga dama, yakan yi magana da wanda ya ga dama, yakan yi magana kuma gwargwadon yanda ya ga dama. Wannan sifa ce daga cikin sifofi na aiki ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ya wajaba kowane musulmi ya kudurta wannan a cikin aqidarsa cewa Allah yana magana. Allah ba bibi bane, kamar yadda yake ba kurma bane. Idan aka ce Allah baya magana, sifan na qasdi, saboda Allah ya zama bibi kenan. Kuma wannan bai bantaka ai na kasu ne a cikin halitta. Walillahi masalul a'la, duk wata sifa ta na kasa ko aibi ta koru ga Allah subhanahu wata'ala. Da haka Allah yana magana, yakan yi magana lokacin da ya dama, ya yi magana da mala'iku, ya yi magana da waɗansu annabawa, da haka kuma zai yi magana ranar tashin alkiyama, zai yi magana ranar tashin alkiyama. Kai duk dai lokacin da Allah ya ga dama ma zai magana. Mun karanta idan ba ku manta ba a cikin kitabun tauhid, idan Allah ya nufin zai zartar da wani abu, yakan gaya ma mala'ika Jibril cewa zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza. Daga nan mala'ika Jibril zai shelanta wannan cikin sauran mala'iku. Wannan yana alamta maka cewa Allah subhanahu wata'ala yakan yi magana duk lokacin da ya ga dama. Ya zaɓi wanda ya ga dama daga cikin manzanni ya yi magana da shi, ya tabbatar da wani hukunci, ko ya kore wani hukunci, ko ya canza wani hukunci, ko ya umarni, ko ya hanyi. Duk Allah subhanahu wa ta'ala yakan da dama ya magana. kuma yakan zabi wanda ya ga dama yayi magana shi ko cikin annaba da manzali ko cikin mala'iku Allah subhanahu wataala zai ga dama yayi magana da wani yayi magana da wasu tuntuni kuma zai magana da wasu ma nan gaba ban tashin alkiyama Allah zai kebe da bayi Allah zai magana da daidaikun mutane duk wannan yana cikin mashi'ar Allah subhanahu wataala da ganin damansa yana magana da wanda ya ga dama sannan kuma akan me zai magana duk abin da Allah ya ga dama zai dauka yi magana akan sa kamar yadda yake za mu karanta wasu daga ciki a waɗannan ayoyi masu albarka da malam ya rattafo mana to yana da kyau mu fahimci wannan cewa sifar magana sifa ce ta aikin Allah kuma Allah yana magana alqur'ani mai girma magana ne daga cikin maganganun Allah gabaki ɗaya alqur'ani magana ne daga cikin maganganun Allah me yi wakil idan kana jin wannan zance abin ya fara baka al'ajabi a to za a yi ma a ce sai an ga maka wace alqur'ani maganan Allah ne kai sai karɓar tunanin kamar ai kai ka gamsu ka yarda baka da wani ƙaiƙayi ko ta baba akan alqur'ani mai girma maganan Allah ne sai wani ya ganin to wannan ma sai an ga ma wani an ce an kawo ɗansu hujjoji ai kowa ya san alqur'ani mai girma maganan Allah ne eh ba kowa ne ya sani ba akwai waɗanda suke musun haka waɗanda suke ganin cewa alqur'ani mai girma ba maganan Allah bane halittan Allah halitta ne daga cikin halittun Allah yadda Allah ya halicce ka haka ya halicci alqur'ani da ka alqur'ani ba maganan Allah ba to tunda ba maganan Allah bane ba sifan Allah bane wannan wata hanya ce cikin hanyoyin kore ma Allah sifofi wanda kuma kamar yadda na gaya muku cikin manya-manyan zunubai manya-manya zunubin da yake babu zunubi sama da shi shine wanda ya haram zatin Allah subhanahu wataala haram zatin Allah ba daidai yake da haram wani abu daga cikin dokokin Allah ba idan Allah ya ce kar a yi kaza sai wani ya ji ya yi zunubi amma zunubin shi bai kai wanda ya ɗauki makamin shi har zatin Allah subhanahu wataala ba zunubin su ba iri ɗaya bane wanda ya sha giya ya yi babban zunubi kuma zai iya kai shutan jahannama to amma wanda ya soki sifan Allah zunubin shi ya fi wancan wanda ya soki sifan Allah zunubin shi ya fi na mashayin giya ya fi na mai luwaɗi ya fi na ɓarawo saboda me shi ya har zatin Allah subhanahu wataala ne in ba ku manta ba mun karanta kwatankwacin wannan maganan a cikin littafin Fadl Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf na Al-Hafiz Ibn Rajab da muka karanta shi a wannan majalisa da aka miyagun kurakurai ne kore ma Allah sifan da ya tabbatar ma kansa ko jingina ma Allah wata sifa wanda bai tabbatar ma kansa ba kamar mutum yana jayayya da Allah ne cikin abin da Allah ya tabbatar ma kansa na kan buga misali amma misali mafi cika mafi girma ta tabbata ga Allah cewa da wanda aka bashi wani office a gwamnati sai ya kuskure da wanda ya dauki makami ya kai mu shugaban kasa haji wanne ne zunubin shi bai kama da wanda za a yafe mishi ba kaga wanda ya kai mu shugaban kasa haji zunubin shi bai daidai da wanda zai kuskure a office ba wallahi ma sallu ala cika da buwaya tana ga Allah to da haka wanda ya hari zacin Allah ya kore ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa ko ya tabbatar ma Allah ya jingina ma Allah abin da Allah ya kore ma kansa to babu zunubi a duniya kamar wannan to kuma sai ga shi an samu wadansu daga cikin kungiyoyin bid'a sun kore sifin magana da Allah sun kore cewa Allah yana magana sun kore ba su yarda ba mene aka yake tabbatarwa alqur'ani mai girma ba maganan Allah bane halittan Allah ne halittan Allah ne to idan ya zama halittan Allah ba shi da wata alfarma mai kima wanda har ya cancanci wani girmamawa na kululuwa saboda halittan Allah ne kamar yadda Allah ya halicci alade kamar yadda Allah ya halicci kare kamar yadda Allah ya halicci jaki to haka ya halicci alqur'ani to shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga ina ya samu wannan zance ai wai Allah ne ya halicci magana sai cusa ta a cikin zuciyarsa to da haka mala'ika Jibril kawai yana zuwa yana ce ta da mishi ikin da haka Qur'ani gabaki ɗaya halittan Allah ne sai ya halicce maganar sai cusa ta a cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam domin har suna kafa hujja da waɗansu baitoci na waka na Larabawa wa innal kalama li fil fuadi wa inna ma ji'ila al lisani ala al fuadi dalila wai ai magana asali a cikin zuciya take magana zuciya ce take kullata harshe kawai yana maka fassaran abin da ke cikin zuciya da aka so a wurin su Allah baya magana kawai sai dai magana ta zuci maganar zuci ai ba magana bane tunani ke magana ce a zuci wanda kuma kaga wannan tunani to su aka suke tabbatawa mu'tazila da su jahmiya duk sun kore ma Allah ta Allah sifa ta magana subhanahu wa ta'ala to shi yasa shi kuma a cikin aqidar ahlus sunna wajibi ne ka tabbatar ma Allah da dukkan abin da ya tabbatar ma kansa ka tabbatar ma manzon Allah da abin da ya tabbatar ma Allah na sifofi da sunaye saboda kamar yadda muka ce a cikin shekada manzannin Allah dai mutane ne masu gaskiya kololuwan gaskiya ba sa canza magana ba sa canza ma Allah magana kuma ga su suna cike da tsoron Allah ballan tafi ma Allah kayya bai yiwuwa su canza ma Allah magana bai yiwuwa su kariya su jingina ta ga Allah to sai saka haka yato cewa sifa kaza ta Allah ce sifa kaza ta Allah ce kai tsaye wannan yana tabbatar da wannan sifan ta tabbata ga Allah saboda ba sa kariya ballantana ce kariya suke ba sa canza magana ballantana ce canza magana suke to ballantana kuma gashi Allah subhanahu wataala ya fadi da kansa kuma babu wanda ya gaskiyan gaskiyan zancen Allah subhanahu wataala to shi yasa sai malaika waɗannan ayoyi masu yawa domin ya tabbatar maka cewa Al-Qur'ani mai girma maganan Allah ne wannan zai tabbatar maka da cewa sifar magana sifa ce ta zatin Allah kuma sifa ce ta aikin Allah ilimin fahimci wannan da kyau sai malai cewa qauluhu da fadin Allah subhanahu wataala wa man asdaqu min Allah hadisa wani ne ya kai Allah gaskiyan zanci sai aka amfani da lafazin hadis al-hadis zanci magana magana kuma duk da kada an ce magana to wata aba ce wacce take da sauti tana da harafai kuma ana ji dan haka maganan Allah magana ne mai sauti maganan Allah magana ne mai harafi kuma ana ji ana kuma ganewa duk wanda ya kora wannan to ya kora abin da yake hakikanin abin da nassun Qur'ani da sunna suka tabbatar in aka ce al-hadith zanci zanci ko waina jin zanci ya aka ce wani ya zanci ba zai mutum ya zauna ya shu sai ya ce kai wani ya zanci ya zanci ne ya tunani dai amma in ka ji ana maganar al-hadith to zance ne da aka furta shi aka ji sautin sa aka ji harafan sa aka ji sautin sa aka ji harafan sa aka kuma fahimce shi kada kai mishi iyaka ka ce zance da baki dan Allah subhanahu wataala ba a ce maka da baki ke magana ba amma dai Allah na magana kai ne yanzu mutum za a ce maka kana zance da bakinka saboda sinadarin da za ka yi amfani da shi kai zance harshe ne da taimakon labba da gudunmuwa harshe abin nan haƙora ko wani abu to amma ga Allah subhanahu wataala fa Allah yana magana Allah yana zance amma ta yaya wallahu alim baka ga Allah ba ballantana ka ga yadda ya zance amma dai Allah ya tabbatar ma kansa da sifa yana magana yake ne Allah yana magana to shine wannan ayatu cewa man asdaqu min Allah hadisan wannan wa man asdaqu din inkari ne ga waɗanda suke musa maganan Allah ko kuma suke musa gaskiyar Allah wurin zanci sai Allah ya ce wa man asdaqu bi ma'ana babu wanda ya kai Allah gaskiyan zanci wani irin tabbatar ma Allah da magana ne da kuma kore yiwuwan wai Allah ya faɗi maganar da ba gaskiya ba kila an gane a ce Allah yana zance, waye ya isa ya ce Allah bai ga gaskiya ba, ba shi fa kowa gaskiyan zance ba, da ka ga kalubalanta ne in kai, waye ya isa ya ce Allah ba shi ne mafi gaskiyan zance ba. To da haka yanzu wannan ayan ta tabbatar da cewa Allah yana magana, ko maganan Allah shi ne mafi gaskiyar magana, abinda wannan aya ta tabbatar kenan. Haka nan aya ta gaba, wa man asdaqu minallahi qila, wane ne ya kai Allah gaskiyan kili, in aka ce kala ba ya ce kenan ba, alqil magana, alqil shi ne magana, da haka alhadith magana, alqil magana, duk abu ne, babu wanda ya kai Allah gaskiyan zance. Wadannan ayo guda biyu suna tabbatar da sifa ta magana ga Allah ta yanayin kofofin zantuttuka da kalmomin da suke nuni zuwa ga magana. Ayan farko ta tabbatar da alhadith, aya ta biyu ta tabbatar da alqil, duk cikansu dai ma'anar su magana ne, ba tunani bai, ba kuma wani halittan abu bane, a'a wani halittan, wani magana ne a cikin zuciyar wani, a'a haqiqatan ne magana wacce tana da sauti, tana da harafai kuma ana ji. Da haka maganan Allah magana ne mai sauti, maganan Allah magana ne mai harafi, maganan Allah ana ji kuma ana fahimta. Sabanin waɗanda suke ganin cewa mu je Allah na magana, to amma maganan Allah ba sauti ba harafi, to maganan da ba sauti ba harafi tunani ne, ya tashi daga magana. Maganan da ba sauti ba harafi sai ba magana bane, tunani kenan wannan. To wadannan sai ce to mu je a matsayin Allah yana magana, to amma maganan Allah ba sauti ba harafi. Bayan kuma ga nasoshin da suka tabbatar da Allah yayi maganganu ga annabawa, yayi maganganu ga yinan da yawa, kamar misali ayan da malai ya kawo na gaba, yace wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ba wai tafsirin ayan malike su ya kawo maka duka ba, shi yasa kawai sai yanku inda yake son ya tabbatar ma Allah da sifa ta magana. Sai yace wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ka tuna lokacin da Allah ya ce ya Isa ibn Maryam, qala Allahu, Allah ya ce ya Isa ibn Maryam. Da haka ne aka tambaye ku meye maganar Allah a ciki, tunda an ce ka tuna lokacin idh qala Allahu, lokacin da Allah ya ce, to kamar in bracket kenan ya Isa ibn Maryam, wannan babu harafi a cikin wannan zancen, maganar Allah ne. Allah ne ya kira ya annabi Isa ya ce ya Isa ibn Maryam, ya kai Isa dan Maryam, anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummi ilahin min dunillah, kai ne ka ce ma mutane ku rike ni da ni da uwata ababun bauta ko ma bayan Allah. Wannan shi ne zancen Allah, abinda Allah ya tambayi annabi Isa kenan, a anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummi ilahin min dunillah, lokacin da Allah ya tsaida annabi Isa ya yi masa wannan tambaya, ko kuma zance mafi inganci lokacin da zai tsaida annabi Isa, domin malamai da yawa na tafsiri suka ce wannan zai faru ne ranar tashin kiyama. In ya tambaye shi kai ne ka ce mutane ku rike ni da ni da mahaifiyata ababen bauta ko ma bayan Allah, wata amsa annabi Isa zai ba shi, sai ce qala subhanak, ya Allah sarki ya tabbata da ni, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, ni ban isa in faɗa abin da ban da haƙƙi a cikin ba, in kuntu qultu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub. To tattaunawa ne ya gudana, ko zai gudana tsakankanin Allah da annabi Isa, to annabi Isa bai ji sautin nan ba, ya ji, bai ji da harafanta ba, ya Isa ibn Maryam, a anta, duk waɗannan ba harafai bane, ina gani. Da haka maganar Allah magana ce mai sauti, magana ce mai harafi, kuma ana jinta, kamar yadda yake ga annabi Isa ya ji maganar Allah, kuma Allah ya hakaito mana abin da ya gaya ma annabi Isa, ya Isa ibn Maryam, karara ga ni ya fito da harafin shi da sautin shi. Harafin dai mun san akwai ya, akwai i, akwai sa, akwai it, dai na akwai wadannan harafan, da ya'un da ainun da sinan da mimun da wane ne, ga su harafai ne, kuma magana ce mai sauti, domin annabi Musa ya ji ta, har kuma ya bada amsanta ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan aya tana tabbatar da cewa sifar magana sifa ce tabbatacciya ga Allah. Yace wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Kalmar ubangijinka Allah ta cika sidqan da gaskiya, wa adlan da kuma adalci. Kalmomin ubangiji sun cika sidqan da gaskiya, wa adlan da adalci. Malamai suke cewa duk inda ka ji an sifanta magana da sidq, to ana nufin kenan cikin akhbar. Duk inda ka ji an sifanta wani abu da adal, ana nufin cikin ahkam. Da haka kalmomin Ubangiji sun cika gaskiya gurin labari da kuma adalci gurin hukunci. To sai aka ce kalimatu rabbika sidqan. Kamar wancan aya ta farko, wa man asdaqu minallahi hadisan. To kenan kaga kalmomin Allah sun cika da gaskiya. Da haka duka kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala kalmomi ne na gaskiya. Duk labarin da Allah ya bada labari ne na gaskiya. Duk abin da Allah ya hukunta adalci. Wannan aya tana tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da kalmomi wanda shi ne ya faɗe su. To waɗannan kalmomin duka masu gaskiya ne, duka na gaskiya ne. Wannan aya tana tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana magana, maganan kuma da kalmomi a ciki. Maganan da kalmomi a ciki, kamar yadda yake waɗansu ayoyi a gaba kuma za su ƙara bayani akan wannan. Da haka kalmomin Allah ko kuma maganan Allah kalmomi ne, ake jajjera su sai su ba da ma'ana, za a ji su kuma za a ji harsunsu. Tunda ce kalimatu rabbika, kalmomin Ubangijinka. Wa kallama Allahu Musa takliman. Allah ya yi magana da annabi Musa takliman, magana. Don kar wani ya ce ya yi magana da annabi Musa ya mishi ishara ne. Ko? Wani yana yin ishara ne. Saboda idan kana zaune sai wani ya maka haka, me nake nan? Tashi. In kana tsaye sai maka haka, me nake nan? Zauna. To kaga kana iya cewa magana ce wannan a aikace. To sai Allah yana son ya kore maka ba ishara ba ce, magana ce mai ɗauke da harafi da sauti. Sai ya ce takliman, Allah ya magana da annabi Musa takliman, magana na zance mai furci. To kaga yanzu wannan ya kore ishara ba ishara ba ce, domin ana iya ɗaukan ishara a matsayin magana. To amma shi wanda Allah ya yi fa ba ishara ba ce, magana ce sosai na lafazi da harafai da kuma sauti. Kamar kaga a cikin waƙe-waƙe na Larabawa yana cewa asharat bi qarfil aini khifati ahli, isharat mahzunin wa lam tatakallam fa ayqantu anna qarfa qad qala marhaban. Wai ido ya ce barka da zuwa, ido yana magana ne. To amma bi ma'ana idan ya bada wani yanki, yana zancen cewa wata budurwarsa ta bashi wani yanki da ido, sai ya fahimci fa ayqantu anna qarfa qad qala marhaban, ai idan nan ya ce yana mun lalle da barka da zuwa ne. To kaga wannan ishara ne ainihin ido. To wani yana iya cewa to ai ishara ce, ishara ma magana ce. To domin Allah ya kore maka cewa ba ishara yayi ba, magana ce mai kunshe da furuci da harafai da sauti, sai Allah ya ce wa kallama Allahu Musa takliman. Wannan takliman din yana hukunta cewa furuci ne sosai, mai ɗauke da harafai, mai ɗauke da kalmomi, mai ɗauke da sauti. Kila mu fahimci wannan. Sannan kuma ga yadda Allah ya ce minhum man kallama Allahu, da ya ce tilkar rusulu faballa ba'adhum ala ba'd, minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dhum darajat. Allah ya ce tilkar rusulu, wancananka wadancan gaskan su ne manzannin Allah. Tilkar rusulu faballa ba'adhum ala ba'd, mun fifita waɗansu manzannin akan mu ba daraja iri ɗaya take da shi ba waɗansu sun ɗaukaka akan mu sauki dai guda biyar su ne maɗaukaka a jirgishin sauran manzannin gabaki ɗaya annabi Nuh annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa sai kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa'annan su ne ulul azmi min ar-rusul su ne kuma Allah ya ɗaukaka su sama da sauran annabawa وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ كَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَإِنَّ سُنَّةَ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَوْحَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وَإِنَّ سُنَّةَ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ to su ne suka tsori da daraja akan sauran manzanni gabaki daya to shine Allah ke cewa tilka rusul fabbana ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah daga cikin manzannin nan akwai wanda kallama Allah wanda Allah ya magana shi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya magana shi kamar annabi Musa Allah ya magana shi kamar annabi Isa Allah ya magana shi akwai annaba da Allah manzanni da Allah ya magana da su mubasharatan kai tsaye ba ta hanyar wani manzo wani mala'ika ba minhum man kallama Allah Allah ya magana da su kai tsaye wa rafa'a ba'dhum darajat mahalli shayid dai shine minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi to yana nuna Allah yana magana ke kila an gane da fadin Allah walan ma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu lokacin da annabi Musa ya zo limiqatina domin ganawa da mu miqati an sanya tani daga alwaqatu wato Allah ya iyakance lokaci ka zo lokaci kaza za mu tattauna kai wata za ta fi wadansu annabawa yau a ce wai sun shirya da Allah cewa ya zo tani kaza za su yi magana kai daraja akwai darajar da take wannan jama'a a ce Allah ya baka appointment cewa ka zo lokaci kaza kuma ka same ni a wuri kaza ai ba darajar da ta wuce wannan mutum kenan ya dan samu dan appointment din kana yi ka gwamnati ya ce ko commissioner ya ce mishi ka zo lokaci kaza ko kila ya bashi compliment din shi ka zo in ka zo ka ce gashi ni ne sai ka zo karfe 2 ko karfe 3 mutum ya tauna ka digiri ai mun yi alƙawari gwamnati ya ce in je in same shi karfe 2 to yanzu wannan darajar annabin Allah ne Allah ya bashi appointment ka zo karfi kaza kuma daidai wuri kaza ka zo za mu tattauna kai annabi Musa ya samu gata Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam shi ne Allah ke cewa walan ma ja'a Musa li miqatina lokacin da annabi Musa ya zo domin ganawa da mu a lokacin da muka iyakance masa wa kallamahu rabbu ubangiji shi ya magana shi saboda kamar yadda wasu ayoyi za su nuna ai a wurin wani dutse ne Allah ya alƙawarin shi ka zo daidai dutse kaza kuma da ya zo dutsen Allah ne ya fara magana da annabi Musa innani ana Allah la ilaha illa ana haka Allah ya kira annabi Musa yayi magana da shi ya gaya masa saƙonni shi ma annabi Musa ya gaya ma Allah har lokacin da Allah subhanahu wataala ya halakar da waɗansu daga cikin banu Isra'ila annabi Musa ya magana da Allah ya Allah karka halakar da su kaza 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 ga mu Allah da Musa kuma Allah ya share mishi hawaye thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun bayan sun mutu fa mutuwa musakai annabi Musa ya ce Allah karka mun haka banu Isra'ila ba za su fahimce ni ba mutane ne masu jayayyan tsiya gaddama da jayayya wurin banu Isra'ila ba za su fahimce ni ba ya Allah a dawo da su da ka ga dama ai da tun ka kashe su tun kafin yau suna cikin mutanen su amma sai da na ɗauko su ya Allah sai kuma aka kashe su sai Allah ya ce ku tashi an je ne mutuwa kuma ba su na ku min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun ka san akwai wanda yake Allah ya kashe su sai kuma Allah mai ɗaukar sarki aka je ne mutuwa aka dawo masa dare a suratul baqara kawai kusan kisoshi na dawo da ran matattu kusan guda biyar ne
wannan na daga ciki an kashe banu Isra'ila sai annabi Musa ya roka sai Allah ya dawo da law shi'ta ahlakahu min qabl wa iyya atahulukuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa tashrikuk sai Allah ya ce to azaba masa shi kenan sai suka tashi an fasa mutuwa ko ba haka bane ga kisan saniya fa qulna ibribuhu bi ba'dihha ya fa mutu ne to sai aka ci a dauki saniya jikin saniya a jikin shi aka buge shi da shi kuma sai ya tashi da izinin Allah ga kisan ƙarya wanda wani annabi ya wuce yace anna yuhi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu ni ata'ani thumma ba'athahu sai da ya mutu shekara 100 sannan sai Allah ya tashi shi kam da dai sai to yi da ko kwana dai ne kuma rabin da yini haka ka ga shi ma ne gashi karan kanshi jakin da Allah ya tasa wanzur ilahi marika shi ma jakin kawai sai ga wancan kashi ya mirgino ya mirgino ya zama kashi nan gurin ya hadiya zama fata can gurin ya hadiya zama tsoka kawai sai ga jaki ya tashi kisso shi dai a cikin suratul baqara na rayar da matattu kusan guda biyar ne ga kisan annabi Ibrahim da yace rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi sai ka ce to ka samu tsuntsaye guda hudu ka yanka su in ka yanka su a yayyanka nama a cacca kuda sai aka sami misali inda qur'ani bai kawo tsuntsayen ba misali yake bada a ce aka samu tantabara kai tsuntsuwa ce sai kuma me ce to dauka shi kuciya to aka ne samu tsuntsaye hudu aka yanka su gunduwa aka cacca kuda nama wai a nuna mishi ikon Allah shikenan sun mata uhunna ya ce naka sa'aya Allah ce to ka kira ko ce daga cikin furatan to ga shi yanzu an cacca kuda nama a bahu nama tsuntsaye hudu sai ce to tantabara kawai sai ga kai a cikin can mirgir sai tashi sai ga ban kafa daga nan sai tashi sai ga tiftike daga can sai tashi sai ga ka shikenan kawai sai ga tantabara ta hau to gashin jikin kafa kawai sai ga wancan gashi ya tashi wancan ya tashi wancan ya tashi wannan ya sauka can wannan ya sauka can shikenan sai ga tantabara ta tashi fir sai tashi tantabara to kaza ita ma sai ce haka haka nan dukkan tsuntsayen nan guda huɗu sai da suka tashi da izinin Allah a gaban sa qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir sai ƙara jaddada ma Allah wallahi ya Allah na dukkan yi iko ne ya san koyi dama can ba shakka bane to shine nan Allah ke labarta mana walamma ja'a musa li liqatina wa kallamahu rabbuhu Allah ya rinci da annabi haka wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wataala ya takallamu yana magana cikin sifofin Allah fi'liya al-mutakallim ban ce sunan Allah ba cikin sifofin Allah ikhbariya al-mutakallim kuma cikin sifofin Allah fi'liya al-mutakallim Allah yana magana a yaushe lokacin da ya ga dama duk zamanin da Allah ya ga dama zai magana wannan bai da iyaka ba za ka iyakance mu Allah da maganar shi lokaci kaza ba kamar yadda ya ce Allah subhanahu wataala yayi magana da alƙalami yace uktub kun tuna wannan hadisi yace ma uktub ya Allah me zan rubuta yace uktub ma huwa ka'irul ila yawmil qiyam rubuta duk abin da zai faru Allah yayi magana lokacin da ya dama Allah yayi magana lokacin da ya dama lokacin da Allah ya ce annabi Adam ya umarci mala'iku yace usjudu li adam ku sujada ga annabi adam lokacin da ya ga dama ne lokacin da Allah ya rishi annabi adam ya ce kaga wadancan ne taruwan mala'ikun je ka wuce ta gurin ku kai musu sallama duk abin da suka gaya maka na amsa to wannan shine gaisuwanka da kai da ƴaƴanka yaje ya ce assalamu alaikum suka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya ce to gaisuwanka kenan kai da ƴaƴanka Allah ya yi magana lokacin da ya ga dama Allah ya yi magana da da yayi magana yayi furci da annabawa daban-daban kamar yadda muka kawo. Sannan kuma Allah zai magana ranar tashin alkiyama. Allah zai magana da ƴan aljanna. Allah zai magana da ƴan muta. Ko ba zai magana da su ba. Qalaqsa fiha wa la tukallimu. Allah zai ce musu ku tsanda ma cikin mutukar wanda ya ƙara magana da ni. Allah zai ce da ƴan aljanna. Za a je ziyaran Allah in an shiga aljanna. Za a je ganin Allah. In aka je ganin Allah, kowannen bawa zai ga Allah. Allah zai tambayi bayi. Ko kuna da wani bukata. Sai ce Allah ba abin da baka yi mana ba. Wannan ya fi ƙarfin ashe 19 arziki. Ko? Shiga aljanna ya fi ƙarfin 19 arziki. Ba abin da baka yi mana ba ya Allah. Allah ya ce akwai abin da zan muku wanda yake ya kuma shiga aljanna. Sai Allah ya nuna masa, ya nuna musu zatinsa, subhanahu wa ta'ala. Haka sai ganin Allah ya fi shiga aljanna da yake. Allah ka sa mu ga Allah. To kaga duka waɗannan nasusa sun tabbatar da sukana sifofi na alqil magana, alkalam magana, alqaul magana, alkalimat magana, duk sun tabbatar da shi ga Allah da kuma alkalam shine alkalam. Ga ko waɗannan rundunan ayoyin da alqil da alkalam wannan ne na farko. Wa ana asdaqu min Allah hadithan al hadith da al qawl da al qawl da al kalimat ko ba haka ba da al kalam duka sun tabbata ga Allah subhanahu wataala. Kuma duka waɗannan lafazza ne waɗanda suke nuni zuwa ga zance mai dauke da harafai da kalmomi da kuma sauti. To sai malam kuma a waɗansu rundunan ayoyin sai ya kawo waɗansu na soshi waɗanda suke nuni da wani sashi na magana shi ne almunajat da kuma almunadat. Duk yanayi ne, salo-salo ne na zance. Munajat kira, munajat ganawa. Duk sun tabbata ga Allah. Allah yana almunada. Yunaji, Allah yana kira. Da yadda ka ji an magana a kan kira, ana nufin na nesa ko kuma a ce da sauti maɗaukaki. In ka ji an ce munajati, shi kuma kira ne a kusa, ko kuma a ce kira ne ko zance ne da sauti ƙasa-ƙasa. Ila an gane. To shi ne malam zai kawo waɗannan ayoyin domin ya nuna maka cikin salo-salon zancen Allah. To ba ma yanayi iri ɗaya ba ne. Wani lokaci Allah yakan yi annida'u almunadati. Zai yi magana da sauti babba da babban murya kamar yadda Hausa suke cewa. Wani lokaci kuma Allah zai yi gani da sauti wanda yake na ƙasa. Shi ne malai ya kawo faɗin Allah. Wa nadaynahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu najiya. Yana zance akan Annabi Musa ya ce wa nadaynahu min kiranni Annabi Musa. Duk inda kaji an magana akan annida'u kira ne da babban murya. Kamar mai kiran sallah akan ce munadi ko ne shela sai a ce munadi. Ila an gane annida za ta ce annida'u ne nake nan. Kiran sallah ko kaga aka amfani da sauti ne mai ƙarfi haka. A kira har na nesa. To shi ne sai Allah ce wa nadaynahu. Haka nan muka kiranni Annabi Musa. Min janibi turil aymani. Min janibi tur. Wato daga gefen dutse al-ayman. Daman Annabi Musa. Ba wai daman dutse ba. Dutse ai sun tuntunni. Bai da wani hagu da dama. Ba daman location ba. Dutse a cewa yana da dama. Ai bai da wani hagu da dama. Dutse ko abu ne sandarin haka. To al-ayman din daman Annabi Musa, Annabi Musa ne ke da dama. To amma a gefen dutse ta daman Annabi Musa. Wa qarrabnahu, Allah ce muka kusanto da Annabi Musa najiyan, muna ganawa masu ganawa da shi. Da haka an kira shi da babban murya.
domin sakon ya ishe shi sai kuma Allah ya kiɗe da shi suka gane kamar irin abin da Hausa suke cewa kuskus din nan kuna ganawa daga kai sai shi ba a san sautin mai nisa to wannan annabi Musa ya dace da wannan daga Allah subhanahu wataala to ai kaga da munajat salo salo ne na zance ko ba haka bane salo salo ne na zance yanzu gashi Musa lazafi ka muna munajati in aka gama kuma wani yana iya zuwa a keɓe kuskus daga kai sai shi kuke ji munajati kenan to duk waɗannan salo salo ne na zance kuma Allah ya yi su ga annabi Musa alaihi salatu wassalam وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَإِذْ كَتَنَا نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ لَوْكَتِنْ دَ اللَّهَ يَكِرَيْنِ أَنَّبِ مُوسَىٰ سوى دَ لَوْكَتِنْ دَ أَنَّبِ مُوسَىٰ يَقَوَ النَّمُوتَمْ دَ يَجَيْ قُلُمْوَ النَّمُوتَمْ يَقَدِي قُلِي قَرْسَىٰ نُبَيْكِي نَوْتَىٰ أَلَوْكَتِنْ نَنِي كَوَلْ سَيَجِ كَرَىٰ يَا مُوسَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ Ya Musa lallai ne Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri sai Allah ya fara bashi sakonni kuma ya ji sauti sauti babban sauti a gurin kawo gurin ya dauki amsa wannan sautin to shi ne Allah ke tuna ma'anar sura salama wa idna da rabbuka Musa ka tuna lokacin da ubangijinka yake kiran ni annabi Musa cikin sakon da Allah ya bashi anikil qaumaz zalimin cewa shirya ka tinkari waɗannan azzalimin mutanen qaumaz fir'aun su ne mutanen fir'auna to yanzu wannan maganar da Allah ya yi wa Musa mu karan kanmu ba mu ji wannan sautin da harafan da aka yi amfani shi ba kuma qur'ani ya kawo mana ba wai ijtihadin wani malami bane aka ce ai Allah ya kiranya annabi Musa sai ya ce eh to abinda Allah ya ce mishi ne anikil qaumaz zalimin a'a Qur'anin ne ya kawo cewa ya kiranni annabi Musa kuma wani sako ya bashi anikil qaumaz zalimin ka tinkari waɗannan mutane azzalimi ya qaumi fir'aun ala yattaqun kada wannan aya ta tabbatar da cewa Allah ya kiranni annabi Musa kira daga nisa kira da babban murya وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ كُمَا أَلَّا يَجَيَ مَنَا دَنْغَنَا دَ النَّبِي آدَمُ وَحَوَّاءُ يَجِي وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا مَالِكُ نَصَّ أَلَّا يَكِرَيَهُ كِرَا دَ بَبَّن مَرْيَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ أَشَيْ بَنْ هَلِيكُ تِنْ وَنَّنْ إِتَاشِيَ بَكُوبِينْ تُنْدَ أَلَّا يَجِي مُسُدَا الْجَنَّةَ ku ci abin da ke cikin ta ragaraga haja-haja ko shine ragadan min haita shaytuma duk inda kuka ga dama kawai ku shiga ku ci abin da kuka ga dama a cikin aljanna amma wala taqraba hadhihi shajar sai Allah ya nuna musu wata itace ya ce wannan itacen banda ita ka ku ci ko ana ha maza ha mata ka ku ci wannan itacen ba ku da rabo a cikin ta to shedan zai bari su zauna lafiya fadallahuma zuhuru kai kafin nan ma wa qasamahuma inni lakum laminan nasihin sai da yazo ya ta musu rantsuwa ta shedan Allah ka raba mu da shedan shedan maki ne a gare mu Allah ne ya ce ka kuci in kuka ci wannan fa takuna minaz zalimin za ku zama cikin azzalimai sai shedan ya laba ku kun san abin da yasa Allah ya hana ku cin wannan itaciya illa an takuna malakain aw takuna min al-khalidin ni a matsayina nan da nafi ku dadewa a gidan nan burin ga mu abin da yasa aka ce ka kuci itaciyan nan in kuka ci itaciyan nan to za ku zama mala'iku kuma za ku dawwama a ciki za ku samu wata daraja ne itaciyan nan daraja ne da dawwama a cikin aljanna wannan ya sanya Allah ya ce ka kuci amma kuna fushi ko da kun samu wannan daraja kun ji wayan da ya musu kuna ci yanzu za a amince da maganar wuta a ce ka kuci kun samu daraja kuma za ku dawwama to shi ne wa qasamuhuma sai da musu rantsuwa da Allah inni lakuma da liminan nafina na rantsi da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa nasiha nake muku ta ji masharanci wai nasiha yake ni yabisu 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 har sai da kai fadallahuma jihuru
sai da ya bashe su ta hanyar rudi gurur na daga cikin aikin shirin yaka rudi mutum ya ta nuna maka kaza ya ta nuna maka kaza amma yana nan ya shirya maka wani gadan zuri a gaba to bayan sun ci wannan itaciya ne sai Allah ya kalubalance shi ya kalubalance su wa nadahu ma rabbuhuma sai ubangijin su Allah subhanahu wataala ya kirye su alam an hukuma an tilkum ashjara ko ku biyin nan ban hale ku cin wannan itaciyan ba mahalli shahi shine wa nadahu ma rabbuhuma malici Allah yake rayye su ya nuna almunada tasduru min Allah azza wa jalla kira da babban murya kira daga nesa yana faruwa daga Allah wato kira ka da babban murya wa yawma yunadihi Allah ce ka ambata musu ka tana lokacin da yunadihi zai kira ni fa yaqulu fa yace ayna shuraka'i alladhina kuntum tad'un to ina abadan shirkan da kuke jibinta min kuke riya cewa su abadan shirka na ni waye zai wannan kiran kenan Allah subhanahu wata'ala a ce cikin sifofin Allah akwai magana cikin salon maganan da Allah yake akwai almunajati wa yawma yunadi yamranan da Allah zai kiranye su wane kenan mushrikai zai kiranye mushrikai ne fa yaqulu sai yace ayna shuraka'i ina wadannan abadan tarayyan da kuka yi mun alladhina kuntum taz'umun wadanda kuke riya cewa wai abokan tarayya na ne ina shehun nan da kuke cewa su ma alloli ne ina waliyan da kuke cewa su ma suna bada aljanna suna bada suna hana shiga wuta suna da ikon da za su ba bawa aljanna ina suke wannan tambaya ce ta tuhuma kuma ranar tashi alkiyama alladhina mahalli shahi Allah ya tabbatar ma kansa da salo biyu na zance almunajat da kuma alqawl tunda yace wa yawma yunadi ranan da zai kira ne su kaga almunajat ce salon zance fa yaqulu shine shi alqawl ko alqil sai Allah ya ce da ka ga duk wannan lafazza guda biyu suna tabbatar da wato sifa ta magana ga Allah subhanahu wataala to ba wai tafsiri ake yi ba shi yasa zaka ga malam ba wai kan kawo aya ne lalle daga farkon ta ba ko kuma ya kai karshen ta amma a wannan gaban mushrikai da aka ce musu ina ababan shirkan da kuke hada Allah da su kun sa da rafi thumma lam takun fitnatun illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin sai su kare ta Allah da suka ga fitina an tsaye su an tsaye su a gaban Allah ran tashin kiyama to sai su koma suna cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ya Allah mu ba mushrikai bane ban kuma Allah ya tabbatar da cewa mushrikai ne sai su rantsuwa da Allah cewa su ba mushrikai bane Allah kawai ka sa mana magana kawai kayan ki faɗi ka ƙara mana da aka ƙaryata Allah kamar yadda suke a duniya haka za su ƙaryata Allah ranar tashin kiyama shine kamar da ayin cikin suratul mujadala ta tabbata wannan ayan ne ne take cewa fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum har rantsuwa za su kai mu Allah na ƙarya kamar yadda suke muku rantsuwa a duniya na ƙarya Allah ka shirya ta da malai fasika wata aya cewa yawmi yunadihim fa yaqulu ma za ajabtum al mursalin ka tuna ranan da Allah zai kiranye talikai fa yaqulu sai yace ma za ajabtum al mursalin wani irin amsa ku kai manzanni da haka Allah zai tsaye da talikai zai kiranye su kira da babban murya me zai ce musu fa yaqulu sai yace ma za ajabtum al mursalin shin kun amsa ma manzanni na ko ba ku amsa musu ba wani irin amsa ku kai musu amsawa na fito da ƙaryatawa da girman kai ko ko kun amsa musu kun miƙa wuya kun sallama kun yi biyayya kaga wannan tuhuma ce da aka a wannan lokaci kawai gaskiya kace za ta fishe ka wanda ya amsa ma annabawa da manzannin Allah ya miƙa wuya gare su suka sa shi a hanya zai ce ya Allah na amsa na yi imani na yi kauya wanda ko wanda yi ba fa kaga wannan tambaya za ta kunya kanshi da tozata shi to duk waɗannan ayoyi
rukunin ayoyi ne waɗanda suke tabbatar da cewa cikin salo-salo na zancen Allah subhanahu wa ta'ala akwai almunajati, akwai almunajati. Kuma duk cikansu salo ne na zance. Zance kuma wanda ke ɗauke da sauti da harafi, kuma ana jin wannan zance. To a nan ayoyin da suka rage, malam zai kawo waɗansu ayoyin da suke nuni akan cewa Al-Qur'ani mai girma maganar Allah. Sai malam ya kawo faɗin Allah, wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa in ahadun minal mushrikeena, idan wani daga cikin mushrikai istajaraka ya nemi fakewa a wurinka, ka bashi mafaka domin ya ji gaskiya, to fa ajirhu, ka bashi mafakan, ka mukabce shi hatta yasma'a kalam Allah, har ya ji zancen Allah. Shine Al-Qur'ani ne kenan. Domin zancen Allah ai yana da tasiri a zukata, saboda ya cika akan gaskiya, ya cika akan adalci, ya cika akan rahama da tausayi. To da haka idan wani daga cikin mushrikai ya zo ya fake a wurinka, ya ce na zo wurinka ne ina son mu tattauna da kai akan waɗansu abubuwa, akwai abubuwan da ban gane ba, ko akwai abubuwan da nake da ƙaiƙayi akan su, ko akwai abubuwan da sun rikice, to kar ka ce tafi arnan banza ba zan saurare ka ba. Fa ajirhu, kai ma ka zauna da shi, ka ba shi mafaka, ku zauna. Matuƙar dai ka fahimci akwai kyakkyawan niyya a tare da shi, hatta ya sami kalam Allah, har sai ya ji zancen Allah. A karanto mishi ayin Al-Qur'ani mai girma, a gaya mishi yadda suke, la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. In ba ku manta ba, Najashi, ai babban abin da Allah ya taimake shi shi kenan ya samu shari'a. Da sahabbai suka je gurinsa, shi kuma Amr ibn al-As a wannan lokaci bai musulunta ba, ya kai kukan sahabbai cewa suna raba waye da waye, suna kaza suna kaza, kuma wai suna zagin Annabi Isa da Maryam. Ai kai musu wannan kasafin a wannan lokaci. Sai Najashi ya tambaye su, me kuke cewa akan Annabi, akan Annabi Isa da nana Maryam? Shi ne sai a lokacin nan wannan Ja'far bin Abi Talib sai ya karanta masa suratu Maryam, waɗansu ayoyi a ciki, kafa ya ayin sa'ad zikr rahmat rabbika abduhu zakariya. Sai aka rattafo inda aka yi labarin Maryam da ɗanta Annabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Sai ga shi Najashi yana kuka, sai ga shi kisfisin waɗannan manya-manyan malaman kiristocin suna kuka, sun ji gaskiyan da ta tabbata a cikin littafinsu, ba a lokacin ba a cikin da littafin ba. Wannan sai ya zama mabuɗi da Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da Najashi. Sai Najashi ya karɓi musulunci, ya yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To haka ake gaya ma kafirai zantuttukan Allah, zancen Allah, don su ji su yi imani. Na taɓa gaya muku akwai wani mutum da ya taɓa samu na a 1995, lokacin da na tafi Delta 95. Sai wani babban kirista, babban pastori ne ke tsammani, babba ne da cikin kiristoci, sai ya zo inda nake, ya ce ya zo gurin Malam Aliyu Abban, amma ga shi ba shi, kuma ga shi ya zo ne tambayoyi, yana son a tattauna akan addinin musulunci. Sai iyalinsa Allah ya gafarta mata tarin, sai ta ce to shi mai gida ba yana, amma ai ga malami na. Ya ce kadai dama abin da ya zo a tattauna kenan, ya zo ne yana da waɗansu abubuwa da yake so a tattauna, in na yarda na sha biyu ko zai hana ai abin da na zo yi. A wannan shekarar ne Allah ya ce mutum, sai da mutum shida ko bakwai suka musulunta a hannuna. To sai shi da ya zo ya ce to shin Qur'ani ya yi magana akan Annabi Isa da Maryam, ko kuma a cikin addinin musulunci akwai inda aka yi magana akan Annabi Isa da Maryam? Na ce akwai, da gaske akwai, akwai shi a cikin Al-Qur'ani, shi ne source na farko da musulmi ke ɗaukar shari'a, akwai shi kuma a cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. yace to
in gaya mishi inda akai magana akan annabi Isa
a cikin alqur'ani sai na karanto mishi wadansu ayoyi a cikin surat ali imran na karanto mishi wadansu ayoyi a cikin surat maryam yaji kuma ne masa bayani gurgurdan abin da zan iya yace ya ga musu tabbas qur'ani ya ba nanan maryam da annabi Isa hakkinsu haka ya tabbatar yace to a cikin hadisi fa nace shine source na biyu na musulmi sai yace to dauko in nuna mishi to a lokacin nace to ai ni ban da sahih bukhari anan yace a cikin gidan nace to ai me gida bai yace a sai za a ce ka ce source na biyu na kuma addinin musulunci ka ce kuma gashi ba shi a inda kake nace to ai littafi ne ba zai a ce ko ina zaka je da littafi ba shine sai ya ban wani abu sai a wato wai in ka yadda source ne na karɓar shari'a ya za a ce musulmi ba yi dashi dan nace mishi a cikin inda nake a zakin da nake ba wannan littafin shine ya tuma ke za a ce in ce source na biyu na addinin musulunci da yake karɓar sako kuma ba shi a daki nace a ce mai gida ai ba shi kuma ba zan shiga mishi daki ba sai da izinin shi ya ce wace ta shi kenan wannan kala wannan to na kawo mishi irin hadisi inda Allah sai yayi magana akan annabi Isa da nana Maryam to har shine a lokacin ne ya kawo wata shubhanin da na taba gaya muku ita kuma muka warware ta da yake cewa da gaskiya cikin alqur'ani akwai wata ayar ce nuni akan cewa Allah zai taimaki annabi Isa kashin alkiyama nace akwai ya Isa inni mutawfika wa rafi'uka ilayya mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabi'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyama sai ce to tunda aka ce ila yawm alqiyama ya nuna addinin annabi Isa ba zai isaya ba kun ga an tunda an ce ila yawm alqiyama ya nuna addinin annabi Isa ba zai isaya ba koda ko addinin annabi Muhammad shi ma yana nan original to addinin annabi Isa shi ma ba zai isaya ba ke daka za a iya samun shari'a guda biyu kenan wanda yake kristanci ya bi shari'a wanda ya addinin musulunci ya bi shari'a kun ji shuban shi aina ka wannan shuban anan kuma mun tattauna akan ta mun warware ta sai dan kun manta tunda yace inni mutawfika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabi'uka fawqa alladhina kafaru to su wane ne alladhina tabi'uhu din wanda annabi Isa ya ce ina muku bishara ga wani annabi da zai zo sai suka kiyarda da bishara sun bi shi ai ba su bi shi ba da haka ba da su ake magana ba da musulmi ake magana su ne suka ga annabi Isa وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه kuma su wai alladhina kafaru din nan shine laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu thalatha kiristoci su ne kafira laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam kuma haka ba da ka su ne kafiran da Allah ke magana wadanda suka ce annabi Isa dan Allah ne ko annabi Isa dan alloli ne guda uku su ne kafira to su wane ne alladhina tabauka wanda annabi Isa yayi bishara cewa wani zai zo a bayana sunan shi Ahmad ko sunan shi Muhammad ko sunan shi Mashayabu in yazo ku ji shi sai suka ji shi to su ne suka yi imani da annabi Isa da wannan musulmi ke so a lokacin dai na ga mishi abin da zan iya gaya masa amma dai ya tabbatar min da cewa in shaida da cewa yayi imani da annabi Muhammad amma shi har yanzu bai gamsu cewa kuma addinin annabi Isa shi ma zaka iya kunshi a matsayin addini ba haka muka rubuta shi amma dai wani karanci da ayyaya da annabi Muhammad me yiwa kila goban Allah ya haskaka zuciyar shekara da na sako to haka kaida ta tafi a jihwa ta yasma a kalaman ba shi idan mutum ya zoci a tattauna ta karkashin tattauna wannan fastoci guda dubu nawa ne suka musulunta suka karba addinin musulunci su profesa Dauda Ojebi din nan duk ta karkashin tattaunawa ne suka gane musulunci kuma Allah ya haskaka mu shakkar ba ga sunan da yawa ga sunan dila adadin Allah ka dai kun iya kan su to ka'idan kenan fa ajir wa ta yi sama a kalaman laki kai ma ka makwabce shi ka makwabce shi ka zauna da shi kuma ka gaya mishi kalmomin Allah idan ba ka da wadatattun kalmomi da bayanin da za ka yi mishi ko ka hada shi da wani malami wanda ya san Allah wanda zai iya masa bayanin sakon Allah ta irin yanayin da yake ganewa ko wani mutum da irin yanayin da yake gane sakon shi akwai wanda yake ilimi kawai yake yi ma akwai wanda yake kawai ka nuna mishi kauna akwai wanda yake kuma sanin ka auna mishi da rayuwarsa din wannan abubuwan hanyoyin da'awa suna da yawa ba hanya ɗaya bace ina amfancin da to hanyoyin da'awa suna da yawa to sai ka zauna da mushriki kai mishi bayanin gaskiya kai mishi bayanin addinin musulunci duk sabai da suka musulunta ta irin wannan hanya suka musulunta na zo ne in maka kaza in maka kaza me yayi bayanin kaza in aka yi mishi bayani sai ga musulunci musulunta sabai da yawa wannan hanya suka musulunta da aka yi musu bayanin shari'a suka auna da ƙaryar da suke kai a da suka gane cewa wannan akwai shari'a ta ciki sai suka karɓi addinin musulunci to haka Allah subhanahu wataala ke umarni to muhalli shadi a ciki shine fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah ka makwabce shi hatta kai lokacin da zai ji maganar Allah to da na so a ce mun karanto da nan ayin da suke magana akan kalam Allah din amma kuma dai na fahimci kamar lokacin yayi to ina ga za mu dakata ne insha Allah ta'ala a zama ta gaba sai mu karkare mun kusa gamawa da ayoyi gabaki daya ina ga da yaddan Allah sati ne zuwa za mu karkare gabaki daya akan ayoyin da malam ya kawo a cikin wannan littafi domin ya tabbatar da sifofi da sunaye da Allah subhanahu wataala daga nan kuma sai mu shiga cikin hadisan da malam ya kawo in muka gama da su kuma sai a shiga tantance mas'aloli a ilmanci alkhairin Allah ya jigar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rafa mana sai mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya Allah ka tabbatar da daga da gamu akan gaskiya har ya zuwa mutuwa ya Allah ka taimaki al'umman musulmi a duk inda suke a fagage da suke yaƙe-yaƙe da kafirai da yahudu Allah ka ƙara daidaita al'amarin yahudu da magoba bayan su Allah ka taimaki musulmi da musulunci a duk inda suke Allah ka rafa mana asiri wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.